أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قدياس كبت الله ملك كنسركي tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halittar Allah Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma muna maraba da bakinmu wanda suka ziyarce mu ziyara ta ƴan uwantaka, ziyara ta ƙara ƙaimi domin su shajja'a mu akan abubuwan da muke kai. Muna musu marhaba kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki, yadda Allah madaukakin sarki ya kawo su lafiya, Allah ya mayar da su gidajen su lafiya. Ba tare da ɗaukan dogon lokaci ba, za mu gabatar da malami wanda zai gabatar da wa'azi a madadin wannan tawaga wacce take daga ainihin shugabancin kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa gabaki daya, Sheikh Dr. Abdul Qadir Salah Kazaure shine wanda zai gabatar da wa'azi insha Allah. Doctor falitafaddal mashkur al-ma'dura tare da al-ramma Ilyas Abdulaziz birnin Gwari, ko da ke tsohon Ilyas Abdulaziz Oyo State, ba birnin Gwari ba, Al-Kishwe. A falafatuwar da mashura majira.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يزوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يزوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال قولي والله سبحانه وتعالى da ya hada mu a wannan yammaci na daren Lahadi 12 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda ya dace da 1441 wanda ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2020 mun hada a wannan gari na ibadan mai albarka a wannan jaha ta Oyo domin isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala karkashin wata tawaga wadda shugaban wannan kungiya ta mu mai albarka a Sheikh Dr. Abdullahi Balalau ya kafa domin zagaye dukkanin jihohin kasan nan da kuma isar da sakon da wannan tawaga take dauke da shi wannan tawaga tana karkashin shugaban izala na jihar Adamawa Alhaji Abubakar Sahabu Magaji wanda wannan ita ce jaha ta 21 da wannan tawaga ta taka manufar wannan tafiya da wannan tawaga shine kowa ya san halin da wannan kungiya ta mu ta izala mai albarka take ciki da yunkurin da wannan kungiya ta yi ko kuma take yi na samar da jami'a mai albarka jami'ar da izinin Allah duk kasan nan sai ta zama ta fi kowace jami'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wadda ake kiranta As-Salam International University mana jami'atu As-Salam al-alamiya wannan ta sa aka kafa wannan committee dan ya zagaya dukkanin jihohin kasan nan ya tallata wannan jami'a ko yayi bayanin wannan university din ga ƴaƴan wannan kungiya da ragowar musulmai gaba daya da waɗanda ba ma musulmai ba domin idan ana magana akan jami'a shine wani guri ne da ya tattara dukkanin wasu abubuwa na ilimi da dan adam yake bukata a rayuwarsa ilimin da yake da alaka da ruhinka da ilimin da yake da alaka da gangar jikinka wannan shine abinda jami'a take bukata to babu wani dan adam a rayuwa wanda baya bukatar ilimin da zai gyara masa ruhinsa da kuma ilimin da zai gyara masa gangar jikinsa domin idan muka kalli ita kanta shari'ar musulunci kamar yadda malaman qawaid ko malaman maqasid suke fada cewa an gina ta ne ko kuma an kawo mana ita ne saboda ta kiyaye ko ta kula mana da abubuwa guda biyar wanda waɗannan abubuwa guda biyar babu wani mutum a bayan ƙasa wanda baya da buƙatar a kula mai su
musulmi ne ko ba musulmi bane. To jami'a guri ce wanda za ta karantar da kai, ta fahimtar da kai, ta kiyaye maka, ta kula maka waɗannan abubuwa guda biyar. Malamai suka ce waɗannan abubuwa ana kiransu ad-daruriyatul khams, ma'ana abubuwa guda biyar wanda ɗan adam yake da buƙata a rayuwa, ko musulmi ne ko ba musulmi bane, yana buƙatar ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya akan waɗannan abubuwa guda biyar. Abu na farko shine addini. Ɗan adam yana da buƙatar addini, kuma yana buƙatar a tsare mashi addinin shi, yana buƙatar abin da zai kare masa addinin sa, ko da dai wani irin addini ne. Abu na biyu shine rayuwa. Ɗan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa ransa. Dan adam yana buƙatar abin da zai tsare masa rayuwarsa, ba shi da buƙatar abin da zai kai shi ga abin da zai kai ga a yi masa ta'addanci a rayuwarsa, ko a kashe shi ko a rasa masa da rayuwa. Abu na uku, dan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa hankalinsa da kulawa da hankalinsa, domin baya so wani abu ya kawo masa da hankali dan ya zama hukaci. Abu na hudu, dan adam yana buƙatar abin da zai tsare masa dukiyarsa, dan baya da buƙata wani ya zo ya masa ta'addanci akan dukiyarsa. Abu na biyar, mutunci. Dan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa mutuncinsa, baya da buƙatar wani abu da zai taɓa masa mutuncinsa. Kaga wannan wani abu ne kowane dan adam yana da buƙatar shi a rayuwarsa. Musulmi ne ko ba musulmi bane, ahlus sunna ne ko dan bid'a ne, arna ne ko musulmi ne, duk yana da buƙata. To jami'a ana kafa ta ne saboda waɗannan manufofi da kula da waɗannan abubuwa din. Kaga kenan wani abu ne da kowa yana da buƙata. To dan a isarwa da mutane ita wannan jami'a da mahimmancinta da manufarta da kuma abin da yake za a kafa ta. Kamar yadda kowa ya riga ya san, jami'o'i a ƙasar nan suna da yawa. Akwai wanda gwamnati take mallaka, akwai wanda ɗaiɗaikun mutane suke mallaka, akwai wanda waɗansu organization suke mallaka su. Amma duk wanda ya zama malami ne a jami'a a ƙasar nan, ko duk wanda yake karantarwa a wata university a ƙasar nan, ya san mafi yawancin university kawai karatun ne babu tarbiyya, ko kuma karatun ne babu aqida. Karatun ya zama dole ne a ji ai karatun. To amma karatun ake ba tare da tarbiyya ba, kuma karatun ake ba tare da aqida ba, sannan karatun ake ba tare da addini ba. To da jami'o'in an shimfiɗa su haka ne, ba ma yanayin tsarin jami'o'in ba, in ka kalli hatta yanayin salabar da ake karantarwa a waɗansu jami'o'in, babu tarbiyya a cikin salabar ɗin, babu addini a ciki, babu aqida a ciki, kuma karatun ya zama dole. To kaga dole ne mu fara tunani wani mataki ya kamata mu ɗauka, wanda za mu sama wa kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu manufa, wanda za a wayi gari sun yi jami'a, sun yi karatun da addininsu, sun yi karatun da ɗabi'arsu, sun yi karatun da halayensu, sannan sun yi karatu da tarbiyyarsu. Domin ita jami'a dole ne, amma mafi yawancin jami'a babu waɗannan abubuwan. Za ka ga kawai karatu ne, amma maganar addini ko tarbiyya ko aqida ko musulunci ko tsari na addini babu shi. Wannan tasa wannan kungiya mai albarka, shugabannin wannan kungiya mai albarka suka tsaya suka yi tunani cewa yanzu fa adadin 'ya'yan wannan kungiya ya kai yawan da a ƙasar nan za su iya kafa jami'a da kansu, ba tare da wani ya fara wani abu ba, wanda ya kamata tuni an riga an kafa wannan jami'a, tunda ya kamata a ce an wuce wannan guri. Domin akwai ƙungiyoyi ƙanana a ƙasar nan da waɗansu ƙasashe ma na waje, za ka ga ba su kai wannan ƙungiya ta mu daɗewa ba, ba su kai wannan ƙungiya yawa ba, ba su kai wannan ƙungiya tattalin arziki ba, ba su kai wannan ƙungiya ƙarfi ba, ba su kai ta wayewa ba, ba su kai ta ilimi ba, ba su kai ta ci gaba ba, amma sun yi yunƙuri sun kafa jami'o'i. Kaga ya kamata a ce mu ma a yanzu yanda shugabanninmu suka yi wannan tsinkaye suka hango, ya kamata duk wani abu da aka gaya mana na abin da ake da buƙata mu yi domin kafa wannan jami'a, ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi shi. To wannan tasa ake ƙoƙarin a samar da wannan jami'a saboda 'ya'yanmu, saboda jikokinmu, saboda 'ya'yan wannan ƙungiya da za ta biyo baya da kowane musulmi ma. Ya zama jami'a ce za a yi ilimi da tarbiyya, za a yi ilimi da addini, za a yi ilimi kuma da aqida. Amma kamar yadda na faɗa, duk wani wanda ya yi university a ƙasar nan ko wanda yake karantawa a ƙasar nan, mu duk mun sani mun gani tun da muna ciki da mu domo. To amma samar da wannan jami'ar da izinin Allah za ta zama mafita ga dukkanin musulmin ƙasar nan, kai da ma wanda ba musulmi ba insha Allah. To da za a gina ta akan manhaji mai kyau, akan aqida mai kyau, akan tarbiyya, akan addini, akan ɗabi'u, akan halaye masu kyau. wannan shine abin da yasa ake kokari a ainihin wato samar da wannan jami'a din. Amma in ka kalli irin abubuwa da suke fitowa a jami'o'in kasan nan na abin da ya shafi gurbatattun tunani da gurbatattun aqido da gurbatattun dabi'u da gurbatattun halaye, wani lokacin sai ka ji ma dan me zaka kai dan naka jami'ar, ma'ana ka tarbiyanci danka tun daga nazari har primary har secondary schools. To yanzu kuma tun da ya gaba secondary dole ne ya tafi university, amma kana tunanin in ya tafi university din nan yaya zai dawo maka, tunda duk muna da labarin abubuwan da suke faruwa a university din kasar nan tunda muna ciki. A yanzu haka akwai university da zaka samu an samu matasa sun fara fitowa da tunanin ba Allah, kuma musulmai ne, kuma a jami'a da take a gari na musulmai, kuma suna nan suna yada irin wannan tunanin cewa babu Allah, suna yakan dalibai ta karkashin kasa suna nuna musu babu Allah. Kuma har kungiyar ta kafu a kasan nan har sun fara tarurrukan su a Abuja a boye ba a sani ba, wanda a jami'o'in kasan nan ake samu balantana kuma kungiyoyi irin na matsafa a jami'o'in kasan nan, balantana kuma abin da ya shafi irin alaƙoƙi marasa kyau tsakanin samari da 'yan mata, haka alaƙoƙi marasa kyau tsakanin malamai da dalibai. Yanzu yanda za ka aminta da dalibai ba za ka aminta da malamai ba, dan mun ji a BBC da America da wane ne irin kwama talar da ake samu tsakanin lecturers da dalibai, wani ya ce ba za ki ci jarabawa shi ba sai kin amince da shi, wani ya ce in baki yarda da shi ba zai baki carry over, wani ya ce in baki amince da shi zai rike ki ba za ki taɓa fita daga wannan jami'ar ba. Duk irin wannan ya faru kuma yana ta faruwa, to kuma ba mu da iko mu gyara irin waɗannan in ba ta hanyar addu'o'i ba, tunda ba mu muke da iko akan su ba. Wace dole mu samu halli mu samu mafita a matsayin mu na musulmai masu kishin addini masu kishin tarbiyya, dole ne mu samu mafita. To daga cikin manufar shine Allah madaukakin sarki ya kawo tunanin waɗannan shugabanni nawo masu albarka suka yi yunkurin samar da ita wannan jami'a wadda ake kiranta Al-Salam International University. To shine a kanta ne muke zagayawa ake bayanin ita wannan jami'a da abin da ta kunsa, kuma jami'a ce da izinin Allah da za ta tashi da wani curriculum, wani manhaji mai kyau, sannan za ta tashi da aqida mai kyau da addini mai kyau da ɗabi'u masu kyau, ko arne ya shiga ya yi karatu a ciki sai ya ji daɗi. To da za a kare masa mutuncinsa ba za a ci mutuncinsa ba, dan ba jami'a ba ce wadda za a karanta abin da ya shafi Islamic studies ko Arabic kadai, za a karanta wannan, haka abin da ya shafi dukkanin sciences da abin da ya shafi duk wani ilimi na zamani duk za a karanta a cikin wannan jami'a, ba abin da ba za a karanta ba. Amma kowane karatu da za a yi zai tafi da tarbiyya ne, domin mu a ɗabi'unmu da al'adarmu abin da muke ganin karatu shine sai muke ɗauka cewa karatu yana da alaƙa da tarbiyya. A wasu jami'o'in sai ake tunanin wai idan yaro bai lalace ba ba zai yi karatu ba, wai idan yarinya bata cire hijabi ba ba za ta yi karatu ba, wai idan yarinya bata zama lalatacciya ba ba za ta yi karatu. Wannan kuskure ne, karatu daban waɗannan abubuwan daban. Yarinya da hijabinta da niqabinta sai ta yi karatu ta fahimta ta samu kyakkyawan sakamako, yaro matashi da addininsa da ibadarsa sai ya yi karatu ya samu kyakkyawan sakamako. Kenan ba wai rashin tarbiyya yana da alaƙa da karatun ba ne, a ce sai mutum ya lalace zai samu karatu, ko sai ta lalace za ta yi digiri, ba wannan ba ne. Sai ka samu mace da mutuncinta da addininta da kamewarta sai ga ya zama wani abu, ka shiga irin jami'o'i irin su Duke da makamancin wannan, musamman kana zuwa irin su Faculty of Law za ka ga mafi yawanci wanda za ka gan su gaba-gaba a wannan faculty mahaddata Qur'ani ne, ko masu tarbiyya ce irin ta addinin Musulunci. To irin wannan jami'ar da ake so a samar da ita kenan, ga tarbiyya ga addini ga aqida kuma ga karatu, sai zama nurun ala nur kenan. Yaro ya fito da tarbiyya ya fito da aqida, ya fito da tarbiyya ya fito da addini, wannan shine ake da bukata. Ga yaro injiniya ne mahaddacin alqur'ani, likita ne mahaddacin alqur'ani, menene mahaddacin alqur'ani, kuma ga aqida ta sunna, wannan shine abin da muke bukata. Sannan a matsayin mu na ahlus sunna muna bukatar jami'o'in da idan mun tura ƴaƴanmu aqidinsu ba za su lalace ba. Mun san yawancin jami'o'in akwai jami'o'i da dama wanda zaka samu waɗanda suke kula da manya-manyan bangarorin jami'o'in waɗansu kristoci ne, waɗansu ba musulmi ba, waɗansu ma zaka samu ƴan shi'a ne. In baka yi wasa ba yaranka zai je idawa yana zagin sahabbai, ko zai je idawa yana la'antar sahabbai, saboda ba manhaji, kuma dole ɗanka ya je ya karatu. Dole ne yana faruwa da yawa, nawa ne suka tafi da aqida mai kyau suka je university kafin su gama sun juye su zama ƴan shi'a. Duk irin waɗannan tunanin da waɗannan aqidojin da wannan fikirorin gurbatattu yawanci a ina ake ɗauko su matasa a university ne, duk ana ake ɗauko su, saboda ba manhaji mai kyau. ba tsari mai kyau zaman tsarin ba a gina shi akan addini ba to ita wannan da izinin Allah za ta tafi akan tsari mai kyau yanda ka tarbiyyanci danka ka kai shi wannan university din insha Allah in ya tashi fitowa sai kai mamakin yanda zai dawo maka da izinin Allah subhanahu wataala to da amana ka kai za a tsare maka wannan amana taka in Allah ya yarda to wannan shine manufar da tasa ake yin wannan zagaye domin a wayar da kai a fahimtar da mutane wannan jami'a kuma wannan jami'a ce ta kowa kar mu fara tunanin cewa ai ni talaka ne ayana ba za su iya ba ko kuma ni talaka ne ba zan iya ba a'a ko mun talaucin ka insha Allah za ka iya za a ba hanyar da za a bi da izinin Allah za a iya tunda ba jami'a bace ta kasuwanci ba a kafa ta dan a samu riba ba inda jami'a ce ta kasuwanci sai ya zama tun lokacin da aka fara kwamitoci na kafa jami'ar sai a waye gari su ma an kafa su ne domin su karu amma mafi yawanci membobin kwamiti na kokarin samar da wannan jami'ar duk wanda kaga yana yin aiki mafi yawanci yana yin aiki ne dan Allah yana yin aiki da tunaninsa da dukiyarsa da kwarewarsa da kuma iyawarsa shi yasa ba ta neman kudi bace university ce ta taimakon al'umma wanda kowa zai iya idan ya shiga ciki da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine gaban magana ta farko da nake so in bude magana ta da shi to abin da ke faruwa shine bayan an yi bayani ga yanda jami'a take ga yanda tsarin zai kasance to sai abin da ake bukata daga gare mu a matsayin mu na musulmai wasu irin gudunmuwa ake bukata a gare mu abin da ake gudunmuwar da ake bukata a gare ka gudunmuwa ce guda uku waɗannan nau'in gudunmuwa guda uku duk wacce kai kanka kaiwa ba wani kaiwa ba domin ribar za ta dawo gare ka ne ba za ta dawo ga kowa ba na farko ana buƙatar gudunmuwarka hissiyan ma'ana gudunmuwa hissiyan shine ka ɗauko wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka ka bayar ka ce ni ma ga gudunmuwa ta nan ko mun ƙanƙantar wannan abin a sa a wannan jami'a din wannan abin da zaka bayar din na farko dai ka sani baka bayar abin za ba Allah zai dawo maka da abin da ka bayar ko mun ƙanƙantar sa na biyu ka sani Allah zai baka lada akan wannan abin da ka bayar din na uku ka sani Allah madaukakin sarki zai daga darajarka sakamakon abin da ka bayar sannan na hudu ka sani Allah zai dinga kai maka lada sakamakon wannan abin da ka bayar din har tashin alkiyama kuma na biyar ka sani Allah zai wanzar da wannan abin da ka bayar a bayanka ka amfana al'umma su amfana jikokinka su amfana sakamakon wannan abin da ka bayar din to shi yasa kaga kenan in ka bayar duk abubuwan da na ambata guda biyar babu wani abu wanda nace amfani ne ga wani a amfani ne gare ka kai da ka bayar din shi yasa kullun abinda Allah madaukakin sarki yakan kira mu akan shi shine bayarwa ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani akan bayarwa da taimakawa suna da yawa kware da gaske sannan addinin musulunci ya ginu ne akan har hadawa da bayarwa da miƙawa kamar yadda zamu zo mu buga misali Allah subhanahu wataala ya bamu labara a cikin alqur'ani yace wa ma anfaqtum min shay'in
wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifu وهو خير الرازقين
الله ما انفقتم من شيء فهو يخلفه cewa duk abin da kuka bayar ko kuka ciyar ko mun kankantar wannan abin fa huwa shi Allah yukhlifu shi zai ne muku da wannan abin shi zai dawo muku da wannan abin shi zai musanya muku abin da yafi alkhairi akan wannan abin da kuka bayar din wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin mai azurtawa wannan alƙawari ne na Allah in dai ka bayar Allah zai baka shi yasa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibn adam ansik ya kai dan adam ka bayar ka miƙa ka taimaka Allah madaukakin sarki zai baka kuma Allah zai dawo maka da abin da ka bayar wannan ka'ida ce ta Allah sunna ce ta Allah inda zaka dauka ka bayar dan Allah to Allah madaukakin sarki zai baka Allah zai dawo maka da abin da ka bayar kuma ya sanya maka albarka cikin wannan abin da ainihin wato ka bayar din kaga wannan ya nuna mana kenan ashe lallai duk lokacin da aka yi kira aka ce mu bayar to mu yi kokari mu bayar kamar yadda Allah yake cewa ma tunfiquna min na'am
wa ma tunfiquna illa budi Allah وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
Wannan ayar ta kunshi bangarori guda uku. Bangare na farko Allah ya ce duk abinda kuka bayar na alkhairi. Malamai suka ce mafi yawanci in an ambaci alkhairi a cikin Qur'ani ana nufin dukiya. Inda kalma alkhairi yazo a Qur'ani ana nufin dukiya. Shi yasa duk abinda kuka bayar na dukiya fali anfusikum kun bayar ne domin kanku. Saboda Allah zai dawo muku da abinda kuka bayar. Allah zai sanya albarka a cikin abinda kuka bayar kuma Allah zai wanzar da wannan abinda kuka bayar din. Sannan duk abinda za ku bayar ku yi kokari ku bayar dan Allah. Kuma ku nemi yardar Allah a cikin wannan abinda za ku bayar din. Karkashin wannan cewa duk abinda za ka bayar dan Allah akwai wata ibada da malamai suke kiranta al-khabi'a. Al-khabi'a wata ibada ce wadda bayin Allah ne kadai suke iya yin ta wanda babawan Allah ba zai iya ba dan ibada ce wadda ba riya ba za ta taba shiga cikin ta ba har abada. Shi yasa Jabir dan Abdullah Allah ya kare da gare shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake a raye kar ya yadda ya mutu face sai yayi ibadan nan da ake kira khabi'a. Me ake nufi da khabi'a? Abinda ake da khabi'a shine kayi kokari ka bayar da wani abu domin a taimaka wa addini ko a gina jami'a ko ai wani abu na ilimi wanda karka taba bari kowa ya sani cewa ka bada wannan abu. Wannan shine khabi'a. Ma'ana ka samu wata ibada wanda zaka ware a rayuwarka musamman taimakawa da dukiya. Wannan ibadar karka taba bari kowa ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba. Wannan tsakaninka da Allah ne. Wannan ita ake kira khabi'a. Shi yasa zai wahala ka samu wani daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai rike wannan ibada yana yin ta ba. Domin ibada ce da take gyara alaka mutum da Allah. Ibada ce da take ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah. Ibada ce da take gyara maka zuciya. Ibada ce wadda take nuna ba wanda ya san tsakaninka da Allah sai shi Allah din. Mutane ana ganin ka haka haka wani iri ashe kana da kakkarfar alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Saboda me? Sakamakon wata ibada da ka samu ka boye baka yadda wani ya sani ba in ba Allah ba. Shi yasa Allah yake cewa in tubudu sadaqat fa ni'ma.
In tubudu sadaqat fa ni'ma.
Na'am.
Wa in tufuha wa tutuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum.
Allah yake cewa in tubudu sadaqat idan kuka bayyana sadaka kuka bayar kowa ya gani fa ni'mahi madalla da wannan abinda kuka yi mai yiwa kun gane dan ai koyi da ku amma wa in tukhfuha inda za ku yi khadi'a shine ku boye ta kar ku bari kowa ya sani kar ku bari kowa ya gani fa huwa khairul lakum wa shifa alkhair ya gare ku. Shi yasa wannan matna wa tutuha alfuqara kuka bada ita ga mabukata talakawa fa huwa khairul lakum wa shifa alkhair gare ku. To a wannan shine abin da yake nuna kai dan Allah yanda ba za ka bari kowa ya gane ba. Shi yasa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dauki wannan ibada din. Abubakar Siddiq Allah ya kare da gare shi khalifa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana kullum bayan sallar asuba idan ya fito daga masallaci sai sahabbai su ga yayi gabas yayi bayan wani dutse sai da aka samu wajen shekara ɗaya da wani abu kusan shekara biyu yana yin wannan abu ba wanda ya san ina yake zuwa. Ranar sai Sayyidina Umar ya ce shi ko sai ya bi shi ya ga ina yake zuwa. Shikenan da ya tafi bayan wannan dutse sai Sayyidina Umar ya bi shi yana bin sa suna zagayawa bayan dutse sai ga wata katuwar bukka wani daki irin na Fulani din nan a wurin kawai sai ga Sayyidina Abubakar ya shiga cikin wannan daki da ya shiga shi kuma sai ya dawo bayan wannan dutsen sai ya buya yana buya can an dan dade sai ga Sayyidina Abubakar ya fito ya koma shi ma Sayyidina Umar kawai sai ya tafi ji kawai shiga cikin dakin bai san me ke faruwa ba bai san menene a ciki ba ya ga dan uwansa ya shiga shi ma bare zai shiga in alkhairi ne shi ma ya samu in kuma wani abu ne cuta Allah ya tsare shi. Yana shiga cikin wannan dakin kawai sai ga wata dattijuwa a zaune da ƴaƴanta guda biyu tana zaune sai mata sallama ya tambaye ta yace yake baiwar Allah wani mutum da naga ya shigo yanzu ya fita me ya kawo shi kin san shi tace wallahi ne ma ban san shi ba a lokacin shine shugaban musulmin duniya gaba daya kin san shi tace wallahi ne ma ban san shi ba to me ya kawo shi nan kuma yau shekara ta nawa ne zuwa tace wajen shekara ta 1 da wani abu kullun bayan sallah asuba ta yazo nan me yake yi tace kullun idan an yi sallah asuba sai yayi yanda ya kunso mana wani abin da zamu ci a wannan rana ya kawo ya ajje mana tace kuma ba zai fita daga wannan ɗakin ba sai ya share mana ɗakin mu gaba daya ya gyara mana ɗakin mu sannan ya fita haka gobe zai dawo amma wallahi ban san shi ba haka wannan khabi'a kenan ya boye wani aikin alkhairi wanda ba wanda ya sani sai Allah haka magabata suke ɗaya daga cikin magabata Yahya ibn Ma'in yake cewa sai da yayi azumin nafila tare da taimakawa a duk lokacin da ya sha ruwa na tsawon shekara 40 ba tare da matar shi ta sani ba aka tambaye shi ya kake azumi ma ta gaba ta sani ba yace dalili shi ne kullun idan nayi sahur zan tashi in yi sahur idan nayi sahur in ce ta bani abinci na in zan kwanta cikin dare in ta bani na shikenan in na tashi da daddare kawai sai in sha ruwa a matsayin sahur haka zan dauki azumi ni kuma dan kasuwa ne so da haka idan safiya ta sai in tafi kasuwa idan zan tafi kasuwa sai in ce ta hado min abincin da abincina na rana in tafi da shi haka za ta hada min abincina na rana wannan azumin litinin da alhamis kenan in ta hado min abincina na rana gaba daya haka zan fito da shi ita a tunaninta zan ci wannan abincin in na zo kasuwa ne kuma sai in samu waɗansu bayan Allah talakawa mabukata in ba su wannan abincin ya ce duk litinin da alhamdu ba zan dawo gida ba sai bayan sallar isha'i a lokacin da na dawo gida bayan sallar isha'i kuma lokacin cin abincin dare ya yi sai in ce kawo min abincina ya ce haka ne tsawon shekara 40 ina azumin litinin da alhamdu ba tare da tafani ba haka wannan khabi'a kenan so da yawa in ka gaya wa mata irin wannan sai su ato kina da miji ya za a yi ki boye wani abu mijinki bai sani ba sai ka tambaye ta kace yanzu akwai matan da suke ha'intar mazajensu ban sani ba za a ce eh akwai to me yasa ba za ta yi aikin alkhairi bai sani ba ta san ta yi ha'inci haka misali na uku da zan bayar Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlul bayt jinin manzon Allah mutum ne mai kudi mai ibada mai tsoron Allah kuma jikan manzon Allah Allah ya hada mai kudi Allah ya hada mai tsoron Allah kuma Allah ya bashi ilimi wannan dukiyar tashi ya ga cewa me yasa ba zai sai aljanna da ita ba sai ce shi ko bari wa dauki wata ibada ya roki Allah kar Allah ya sa a gane yana yin wannan ibadar sai bayan rayuwarsa haka Allah ya amsa masa cikin dare wajen karfe 3 zai dinga daukar buhunan abinci yana bi kofar gidajen talakawa yana ajje musu kayan abinci sai mutum ya fito ne ya tafi sallah asuba kawai sai ga buhun abinci a kofar gidansa ya san wani bawan Allah ne ya kawo masa kawai sai ya ja abin sai cikin gida da shi ya je masallaci ya sallah ya dawo haka ake yi har sai ran da Allah ya masa rasuwa ran da Allah ya masa rasuwa kowa in ya fito zai zo masallaci sai ya ga bai ga wannan buhun ba kuma ba wanda ya taba gaya wani cewa ana aje masa ba wanda ya sani ko da haka da aka zo masallaci da asuba sai ya zama wannan shine abin tattaunawa sai wannan ya kalli wannan ne wannan ya kalli wannan wannan ya sani wane yau lafiya me ya faru ne kaji ne abin da ya faru a kaina ita wallahi ni ma haka abin ya faru a kaina na saba kullun bayan sallah asuba ina ganin buhun abinci na fito ban gani ba wannan ma ce ni ma ban gani wannan ma ce ni ma ban gani ba ba wanda ya san Ali ibn al-Husayn shi yake raba wannan abu sai da aka zo za a yi masa wanka na wanka na mutuwa ana bude bayansa sai aka ga alamar wata kanta a gadon bayansa nan aka gano ashe ta dauka buhuna ce da yake raba bayan Allah jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka ake so a irin wannan aikin ya zama kana da khabi'a kar ka yadda kamar yadda Jabir ya faɗa ka mutu ba tare da kana da wani aiki wanda ka boye wanda kake tsakaninka da Allah ba domin baka san wani aiki na wani irin aiki ne kake wanda Allah zai karba to amma in ka boye zama ba wanda ya sani sai Allah kaga maganar riya ta shiga ma wannan ba maganar riya dama dan Allah kake yi ko babu wanda ya sani in ba Allah ba to wannan aikin yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah kuma yana ɗaukar darajarka to wannan shine duk abin da zaka bayar ka bayar dan Allah sai Allah ya ce sannan duk abin da zaku bayar Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abin da zaka bayar da ashe wajibi ne mu yi kokari mu taimaka mu bayar dan mu ga cewa an gina wannan jami'a da gudunmuwar mu da kokarin mu to wannan shine abin da yake wannan muhimmancin taimaka da bayarwa kar mutum ya taba tunanin cewa in ya bayar zai asara wannan shi ne yake sa maka wannan tunanin cewa in ka bayar zaka talauci zaka talauce manzo Allah yake cewa sadaka da taimako da bayarwa bata taba rage albarkar dukiya ba dukiya dai kam in kana bada ita dan Allah ba za ta ragu ba abinda zai faru akan ta shine dukiyar nan za ta yi ta karuwa mukalli sahabbai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda suka saba suna bayar da dukiyarsu bata kare ba in muka dauki misali Abu Talha al-Ansari ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijin Ummu Sulaim Allah ya kare yadda a gare ta Abu Talha mutum ne wanda Allah ya masa arziki daga cikin sahabbai yan Madina dattijo ne a Madina babban mutum ne mai arziki ne duk Madina a lokacin manzon Allah ba wanda yake da gonar da take da girma kamar Abu Talha sannan ba wanda yake da arziki da dabinai a cikin gonarsa kamar Abu Talha Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun cewa ba za ku taba samun biyayya ga Allah ba ba za ku taba zama masu bin Allah ko masu tsoron Allah ko masu samun lada a wajen Allah ba har sai kun bayar da abin da kuke so kuma in ka bayar kai ma Allah zai baka ba tare da Allah ya zalunce ka ba mana sai kun bayar da abin da kuke so duk abin da kuka bayar to Allah yana sanar da wannan abu Abu Talha da yazo wannan ayar an saukar da ita sai ya garzayo yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naji Allah ya saukar da aya kuma na fahimci wannan ayar kuma na san abin da take karantarwa yace manzon Allah ai ka san ina da wata katuwa gona ko kuma gonar tana nan tana kallon masallacinka kuma wani lokaci in ka fito daga masallaci sai ka shiga wannan gonar ka zauna ka huta har ka sha ruwan wannan gona har ka ci dabino da ke cikin wannan gona manzo Allah ya ce kwarai haka ne ya ce to wannan gona tawa ka san dai tana da tsada tana da kuɗi da yawa kuma tana da amfani da yawa manzo Allah ya ce eh ya ce to na baka ita a taimakawa addinin Allah da ita manzo Allah ya ce lallai wannan dukiya ce mai albarka wannan dukiya akwai riba a cikinta manzo Allah ya ce to naji amma ka dauke ta ka je ka ajiye ta ta zama wakafi ma'ana ta zama wakafi ga yan uwanka su dinga amfanuwa da ita to a duk lokacin da aka yi kira a taimaka sahabbai gaggawa suke su taimaka haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya fitar da shi akwai wata rijiya a garin Madina ana kiranta da'irur Ruma ruwanta yana da dadi ruwanta yana da ko babu wata rijiya a wannan lokacin a Madina da take da ruwa mai yawa mai dadi kamar wannan rijiyar rijiyar ta wani bayahude ce su kuma musulmai suna da tsananin bukatar wannan ruwa dole kuma sai sun sai wannan ruwan suke sha in ba sai ba zai basu ba abin da yayi tsanani manzo Allah ya ce kai ku tambaye shi ko zai sayar mala da yahude ya ce eh zan sayar amma sai irin kudin da na sa za a sai aka ce an yarda ya sanya kudi mai tsada akan wannan rijiyar manzo Allah ya tara sahabbai gaba daya yace kunji abin da yake faruwa akwai wanda zai dauki dukiyarsa ya bayar dan a sai wacce rijiya ga al'umman musulmi su dinga amfana manzo Allah haka yi wannan shela a gaban sahabbai manzo Allah ya sake maimaitawa sai ana uku sai sai nawo sun ce ya rasulullah ni zan sayi wannan rijiya akai ciniki da kuɗi masu yawa haka sai na Usman ya dauko wannan kuɗin gaba daya yace gashi a je a sai wannan rijiya kuma ruwanta a dinga shayar da musulmi shi aka je aka sai wannan rijiya ana sayan wannan rijiya sai manzon Allah ya kalli sayyidina Usman ya tara sahabbai gaba daya yace ma darra Usman ma fa'al ba'd al-yawm yace daga yau duk abin da sayyidina Usman ya aikata har ƙarshen rayuwarsa ba abin da zai cutar da shi tabbas ya shiga aljanna ba abin da zai hana shiga aljanna in dai ba mutuwa yayi ba wannan yana nuna maka kenan ashe ka bada kudinka dan a taimakawa aljanna zaka iya samun aljanna kuma wannan yana nuna ashe a musulunci a fito a tallata wani aiki na alkhairi dan kowa ya kawo gudunmuwa wannan sunna ne manzo Allah in ya ga dama zai iya roƙon Allah ya bashi arziki ya sai wannan rijiyar kai sai an gama an wuce gurin amma duk da haka ya tara sahabbai saboda kowa ya kawo gudunmuwa to haka wannan jami'a take ko ka ba da gudunmuwa ko baka bayar ba da izinin Allah za a gina ta in Allah ya yarda. Kuma mu sani cewa shugabanninmu na wannan kungiya mai albarka suna da mutanen da suka sani, suna da kasashe da suka sani na duniya wanda inda za su yi musu magana su gina musu jami'a, wallahi duk irin jami'ar da suke zo a duniyar nan za a gina ta. To amma me yasa ake neman mu bada gudunmuwa? Saboda alkhairin ya hada kowa da kowa, saboda kowane musulmi ya dinga jin tashi, kowane mutum ya dinga jin da gudunmuwa sa aka yi, ba wai dan an gajiya ba, ba wai dan ba za a iya ba, ba wai dan ba za a yi ba, domin wala Allah kowa ya bada gudunmuwa. Mai yiwuwa sanadiyar abinda zaka bayar naira 50, naira 100, naira 1000, miliyan 1, miliyan 2, mai yiwuwa ya zama shine sanadiyar samun rahmar ka a wajen Allah subhanahu wataala. Gwargwadon wannan abin da ka bayar din, domin shi dan adam yana bayarwa amma bai san akan me zai dace ba. Wala Allah wani aiki da zaka yi tai mai yawa sai ka ga ba nan ka dace ba, sai ka samu wani aiki dan kadan wanda bai kai ya kawo ba sai ga nan ka dace, domin shi dacewa akan wani abu ne daga Allah. Sai ga wani yayi wani abin da bai kai ya kawo ba, akwai wata karuwa mun sha karanta hadisin a cikin Riyadus Salihin, karuwa ce ta ga wani kare a gefen rijiya yana lallage yana jin kishirwa, ta zo ta tsebo ruwa a rijiya ta bashi ya sha, karuwa ta shayar da kare ne take kuma karuwa. Sannan wata irin dabba menene kuma kare? Kare ne najasa ne, karuwa ko ba mutum ne kirki bace, amma saboda kawai ta shayar da wannan karen ta sanya ya masa cikin sa ya ji dadi, Allah ya gafarta mata mata alƙawari da gidan aljanna. Kaga kuma ita ga inda Allah ya dadar da ita. Shi yasa aikin alkhairi baka cewa bari in yi wannan in wannan bar wannan, a'a, duk abin da aka ce wannan alkhairi ne, ki kokari kai gaggawa kai ma kai dan baka san ina zaka dace ba. Shi yasa ko dawa manzon Allah zai tara taron mata yace ya ku taron mata ku yi sadaka ku ji tsoron Allah dan nayi mafarki, ma'ana an nuna min aljanna, na ga mafi yawanci ku ne a cikin ta, ku ba da sadaka, haka mata za su ta kawowa. Wata ma ba ta da shi dan kunnanta za ta bayar, wata za ta ba da sarƙarta, wata za ta ba da kaza, haka za su ta kawowa dan a tara. To haka ake bukata, in an nema kowa ya kawo, kuma kowa ya kawo gargwadon abinda Allah ya hore masa. Li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, wanda yake da arziki ya bayar da yawa, wanda Allah ya jarabe shi bai da shi dai ya turo ko ya karaba. Kar a ce ka bayar ka dinga tunanin suwana suwana masu kuɗi, ko ka dinga tunanin suwana suwana, a'a, kai gargwadon abinda kake da shi din, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, wanda aka kuntata masa arzikinsa, wanda baya da hali, wanda yake talaka ne, cikin wannan dan abinda aka baka din ka bayar, Allah bai ce wanda baya da shi ya rike ba, a'a, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, wancan kuma zu sa'atin min sa'ati, mai arziki ya debo da yawa ya bayar, wanda baya da hali ya dan yagi wani abu ya mika, bai san aina zai dace ba. Maza Allah yake cewa ku ji tsoron Allah koda da barin dabino ne, koda da tsagin dabino ne ku bayar. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da akuya gidansa cewa gashi nan a yanka, aka zo ga nana Aisha, nana Aisha ta kasa aka yanka wannan akuya, ta dinga raba naman, ta dinga raba naman har da nama ya kare, da manzon tana tare da wata mai musu hidima, tace nana Aisha kin manta biki ajewa kanki ke da manzon Allah ba? Sai nana Aisha take cewa lau zakkartanihi la fa'al, inda kin tuna min da na ajewa kaina da manzon Allah, ma'ana ta manta da kanta, ta manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai an tuna mata. To haka ake son taimakawa da bayarwa a lokacin da aka nemi taimako wajen wani aiki na alkhairi, saboda shi aikin alkhairi yana da wani abu. Duk aikin Allah ko kai ko baka yi ba Allah zai yi, ko ka bayar ko baka bayar ba Allah zai wannan abu. To kaga gwara ka bayar dan ayi tarayya da kai a cikin lada, ya zama ka bar wani abu wanda Allah zai daina kai maka wannan abu har tashin alkiyama. Abu na uku shine mu sani yana da matukar muhimmanci, kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ni dai a rayuwata, ina jin ko Jabir dan Abdullahi ko Abdullahi bin Umar, yace ni dai a rayuwata ban san wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koma ga Allah ba tare da ya barwa Allah wani abu na dukiyarsa ba. Wannan shi ake kira waqafi, kuma waqafi yana da matukar muhimmanci a rayuwa. To waqafi, babban waqafin da aka fi so shine waqafi akan ilimi, waqafi akan ilimi, ka bada wani abu akan ilimi shi manzon Allah ya ambata guda biyu a cikin hadisi din wanda manzon Allah yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu a rayuwa dukkanin aikin sa gaba daya ya tsaya duk wani aikin alkhairi ya daina je masa sai idan ya bar abubuwa guda uku shine aikin alkhairi zai ci gaba da je masa manzo Allah ya ce abu na farko sadaqatun jariya sadaka mai gudana me yasa manzo Allah ya kira ta sadaqatun jariya domin sadaka kala biyu ce akwai sadaqatun naniya akwai sadaqatun jariya sadaqatun jariya shine ka bar wani abu wanda za a dinga amfanuwa da wannan abin har tsawon har bayan rayuwarka ka bar wa Allah wani abu wanda in ka mutu ƴaƴanka da ƴan uwanka ba su da gadan wannan abin Allah ka bar wa sai dai a samu waɗanda za su dinga kula da wannan abin amma ba wanda zai mallaki wannan abin ya ce nashi shine sadaka jariya misali ka bada wani abu a gina makaranta ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka haƙa rijiya ka ce wannan gashi na sadaka jariya ne wanda ko bayan ka mutu za a dinga kai maka lada to ba wani sahabi da ya koma ga Allah bai wannan ba duk sahabbai so da suka yi saboda me saboda ba san me zai biyo baya a rayuwarsu ba in kana takama da ƴaƴa baka san bayan ka ya za su kasance ba in kana takama da dalibai baka san bayan ka ya za su kasance ba in kana takama da ƴan uwa baka san yanda ƴan uwanka za su kasance a bayan ka ba to dan me ba za ka bar wa kanka wani abu na alkhairi wanda zai je maka bayan ka mutu ba to wannan jami'a da za a gina sadaka jariya ce Allah kadai ya san wanda zai amfana da ita kuma jami'a sai a shekara 200 ana gina ta Allah kadai ya san lokacin da wannan jami'a za ta wanzu a bayan kasa ashe duk wanda ya dauki wani abu ya bayar to har tashin alkiyama za a dina kai masa lada yayi sadaka jariya bangare da biyu manzo Allah yake cewa aw ilmun yuntafa ko wani ilimi wanda za a dinga amfana a bayan sa nan malamai suka ce ko dai ya zama shi ya karantar da ilimin ko kuma ya zama ya taimaka an karantar da ilimin ko kuma ya zama shi ya kafa inda aka yi ilimin duk lada za ka dinga je musu gaba daya ko ya zama kai karantar kai ka karantar da ilimi Allah zai dinga kai maka lada har tashin alkiyama kuma yana daga cikin abin da yake wanzuwa bayan dan adam ya mutu shine abin da ya karantar na ilimi ko littafin da ya rubuta bayan ya mutu shi yasa kullun idan bu irin wannan magana nakan buga misali da al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wanda yanzu wajen shekarar sa 600 da 700 da wani abu da rasuwa kuma ya rasu yana dan shekara 42 ko da uku bai shekara bai kai shekara 45 ba amma ya rubuta littattafai guda uku wanda Allah ya sanya musu karbuwa a bayan kasa wanda duk duniyan nan duk inda ƴan islamiyya suke yara masu karatu kanana sai ka samu suna karanta littafin Imam an-Nawawi duk duniya a yanzu duk duniyan nan duk inda dalibai suke matsakaita wanda suka fara bude ido akan ilimi sai ka samu suna karanta littafin Imam an-Nawawi duk duniyan nan duk duniyan nan duk inda malamai suke na addini sai ka samu suna karanta littafin Imam an-Nawawi Allah ya sanya masa albarka yayi littafi ga dalibai kanana Allah ya sa mai karbuwa yayi littafi ga dalibai matsakaita Allah ya sa mai karbuwa yayi littafi ga malamai Allah ya sa mai karbuwa ilmin yuntafa kenan wanda littafi ne yayi 40 an-nawawiyya 40 hadisi Imam an-Nawawi yayi 40 hadisi da kake gani ya fi shekara 600 da rubutawa amma yanzu ana karanta shi duk inda musulmi suke a duniya sai ka same shi ba wata islamiyya da zaka je makarantar arabiyya a duniya wanda ba za ka same shi ba ba wani masallaci a duniya inda ba za ka same shi ba shekara 600 da wani abu yana kabari amma lada tana je masa littafi na biyu riyadus salihin shi ya rubuta shi daliban da suka fara bude ido a cikin ilimi da wahala ka samu wani masallaci inda ake karantar da dalibai a fati wanda ba a karantar da riyadus salihin da wahala ka je wani inda musulmi suke a duniya inda babu riyadus salihin Imam an-Nawawi ya rubuta bai shekara 40 da wani abu ba littafi na uku na malamai sharhi sahih muslim na Imam an-Nawawi duk wani malami in zai karanta hadisi ko zai nemi sharhin littafin hadisi sai ya hada da sharhin Nawawi sharhi sahih muslim na Imam an-Nawawi kaga Allah ya sa mai albarka a rayuwa to haka ake so kai ma ka karantar da ilimi ka yada ilimi to haka in ka bada gudunmuwa ka aka gina jami'a duk wanda ya karatu a ciki da wanda ya amfana a ciki kana da lada akan wannan abin da kai har tashin alkiyama shine ilmu yuntafa bihi kenan shi ya kamata mu bada gudunmuwa akan wannan kaga sadaka jariya ta bangare biyu bangare na farko ka bada dukiyarka an gina abin yawon su bangare na biyu za a koyi ilimi a ciki kaga ka hada da sadakatun jariya ka hada da ilmu yuntafa bihi wannan dama ce da Allah madaukakin sarki ya kawo wanda ake so a ga kokari na bada gudunmuwa sannan a musulunci babu laifi a yi gasa wajen kawo gudunmuwa ba laifi bane in wani ya bada 100 kace ni ko sai na fi wani na bada 200 in wani ya bada miliyan 1 kace ni ko sai na ninka na bada miliyan 2 irin wannan ya faru kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gudunmuwa tsakanin sahabbai ya nemi gudunmuwa a gurin su sai na Umar sai ya kudirce a zuciyarsa cewa yau da izinin Allah sai ya fi kowane musulmi bada gudunmuwa ya faɗa a ransa yace hatta sayyidina Abubakar da yake fin kowa yau sai na fi shi insha Allah ashe shi abin da ya sa a ransa zai raba duk abin da Allah ya bashi ya mallaka zai raba gida biyu ya kawo rabi ya ajje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko yayi duk abin da ya mallaka ya raba shi gida biyu ya dauko rabi gaba daya yazo ya ajje shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga gudunmuwa ta ya koma gefe ya zauna yana ganin waye zai kawo kamar tashi in wannan ya kawo sai ga bai kai nashi ba sai ji dadi a ransa in wannan ya kawo sai ga bata kai tashi ya ji dadi a ransa in wannan ya kawo sai ga daidai da tashi sai ji dadi a ransa can sai yake takawa a ransa cewa to yanzu fa wanda nake jira shine sai na Abubakar in Allah ya taimake ni na fi shi to nayi na daya yau wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun haka bayan Allah yake rige-rige wajen aikin alkhairi tsere wajen aikin alkhairi yana nan zancan sai ga sanan Abubakar ya taho shi kuma ya kwaso dukiyar gidansa gaba daya yana zuwa sai ya direta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun mala'ika ya san da manzon Allah ga abin da sai na Abubakar yayi shi fa dukiyarsa gaba daya kwaso ya kawo maka manzon Allah ya gane sai manzon Allah ya tambaye sai na Abubakar sai yace ya Abubakar ma tarakta li ahli me ka barwa iyalanka kuma da ka debo dukiyarka gaba daya ka kawo mu me ka barwa iyalanka yace taraktum Allah wa rasula yace na bar musu Allah da manzon Allah na bar musu Allah Allah zai dauki da wanne su kuma Allah ya alqawari wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda ka bayar Allah zai baka kuma wannan ba ta hana shi arziki ba sai gai kuma Allah ya kara masa arziki fiye da wanda baya tunani wasu malamai suka ce yana daga cikin arzikin da Allah madaukakin sarki yau sai da na Abubakar arziki kala biyu arziki hissi arziki ma'anawi cewa Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa wanda har yayi ta sayan waɗansu bayi yana yanta su wanda a dalilin sa ne Bilal ya zama musulmi Bilal wanda ya sayi Bilal ya yanta shi shine sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi kafin a yi hijira daga Makka zuwa Madina Bilal ba Habashi ne dan Afirka ne shi tuni yayi hijira ya koma Makka yayi imani da manzon Allah aka azabtar da shi aka wahalar da shi aka tutar da shi aka tutar da Bilal karshe har yanzu baya iya ambatan Allah subhanahu wataala sai dai dinga yin ishara yana ahad 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 wanda Bilal ina a takaice shi ma irin waccan ibada da na faɗa khabi'a ita ce ta kai shi aljanna malamai suka ce duk irin wannan azabar da aka yi wa Bilal da tutar da shi da aka yi har yazo baya iya faɗar Allah da bakinsa sai dai ishara haka saboda tsananin azaba suka ce wannan azabar ba ita ta kai shi aljanna ba wannan azabar ta zama dalilin ɗaukakarsa ne a gidan aljanna suka ce abin da ya kai shi aljanna khabi'a wani aiki ne yake abu ba wanda ya sani sai Allah shi ya kai shi aljanna suka ce dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ba sahabbai labari manzon Allah yana ba wa sahabbai labari yace je na yi mafarki ko mafarkin annabawa gaskiya ne manzon Allah yace je na yi mafarki na ganna a gidan aljanna ina ta tafiya a gidan aljanna can sai na ji motsawo takalman wani a bayana manzon Allah yana ji yace ina waigawa sai naga Bilal ne ina waigawa sai naga Bilal ne a gidan aljanna haga manzon Allah dan aljanna ne Bilal ma dan aljanna ne dan mafarkin annabawa gaskiya ne yace sai na tambaye shi ya Bilal a gaban sahabbai Bilal yana zaune manzon Allah ce ya Bilal je na mafarkin anka a aljanna me kake yi Allah ya kai ka aljanna khabi'a yayi shiru yace manzon Allah ba abin da nake manzon Allah ya ce a akwai abin da kake yi faɗa abin da kake Allah ya kai ka aljanna yace to ni dai abin da zan faɗa wani abu ne ba wanda ya san ina yi sai Allah amma tun da ka ce in faɗa zan faɗa yace ni abin da na ɗaukar wa kaina shine kullum idan na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu ba yanda za a yi na yi wata alwala ba tare da na yi sallah raka'a biyu ba wannan shine abin da na san ina yi tsakanina da Allah wanda ba wanda ya sani manzo Allah ya ce wannan shine abin da ya kai ka aljanna to kaga mutum ya riki wani aiki a boye kai wanda Allah bai sani ba zai kai shi aljanna to Bilal ibn Abi Rabah sai na Abubakar ne ya tashi har waɗansu malamai suke cewa musulunci ma'ana ƴan Afirka sun riga ƴan Madina musulunta kware da gaske domin suka ce saboda Bilal ɗan Afirka ne kafin manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina Bilal ya zo musulunta ce sai da daga cikin amin da dalibai mu dalibai ƴan Afirka lokacin in ana wafa muke ƴan Madina gori cewa ai mun riga ku musulunta to da sai da Bilal ya musulunta sannan musulunci ya je Madina duka manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina kamar yadda malamai suke fara to wanda ya sayi Bilal ya ƴan tashi ya zama musulmi ya zama da shine sayyidina Abubakar kaga Allah ya kara mai dukiyarsa kenan sannan kuma sai Allah ya sanya masa albarka a cikin dukiyarsa ya kara masa ta bangaren dukiya ma'anawi dan malamai suna cewa arziki kala biyu ne akwai arzikul hissi akwai arzikul ma'anawi arzikul hissi shine dukiya da muke iya ganinta Allah ya baka kudi da gidaje da motoci da mata da kaza da kaza da kaza wannan shine arzikul hissi akwai arzikul ma'anawi arzikul ma'anawi shine Allah ya azurta ka da tsoron shi wannan arziki ne kana jin tsoron Allah kana da ikhlasi kana sallah kana zikiri kana karatun qur'ani kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira arzikul ma'anawi to sayyidina Abubakar Allah ya azurta shi da arzikul hissi kuma Allah ya azurta shi da arzikul ma'anawi ba ma shi ba ƴaƴan sa ma Allah ya azurta su da arzikul hissi Allah ya azurta su da arzikul ma'anawi sakamakon taimakawa addini da yake yi dan ƴaƴan sa na wakar mawadata ne sannan ƴaƴan shi gaba ɗaya gidansa gida ne mai albarka in ka ɗauko gidansa zaka ci Abdullahi ibn Abi Quhafa ma'ana baban sayyidina Abubakar ibn Abi Quhafa babansa dan aljanna ne shi sayyidina Abubakar dan aljanna ne matarsa yar aljanna ce nana Aisha yarsa yar aljanna ce nana Asma yarsa yar aljanna ce dan gidan nana Asma Abdullahi ibn Zubair dan aljanna ne sai sarkinsa Az-Zubair ibn al-Awwam mijin nana Asma dan aljanna ne Abdurrahman ibn Abi Bakar dan aljanna ne Muhammad ibn Abi Bakar dan aljanna ne babban sarkinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bada lafiyar aljanna to kaga arzikul ma'anawi kenan kaga gida yayi albarka kenan to babban abin da yake janyo wa mutum arziki hissi da ma'anawi shine taimakawa da abin da Allah ya bashi inda zaka dinga daukar abin da Allah ya ba kana bayarwa to zaka sha mamaki a rayuwa na farko zaka yi arziki arziki ko mai amfani na biyu Allah zai sanya maka albarka a cikin wannan arzikin na uku kuma zaka yi mamakin ƴaƴanka da jikokinka da wahala su lalace za zo mutanen kirki za zo mana Allah me yasa saboda addu'ar da mala'iku suke maka akan wannan aikin alkhairi da kake din mun san cewa mala'iku ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah mala'ikun Allah suna da yawa kuma kowane mala'ika da irin aikin da Allah madaukakin sarki yakan dora masa mana kowane mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akwai aikin da Allah yake dora masa akwai mala'ikan da zaga Allah ya halicce shi ya dora masa ka karbo wahayi zuwa ga annabawa akwai mala'ikan da aka dora musu kula da ruwan sama wani mala'ikan kula da tsirrai wani mala'ikan kula da mutane wani mala'ikan rubuta ayyukan bayi wani mala'ikan kuma dora dan adam akan daidai da kawar da dan adam akan daidai akwai abinda malamai suke kira at-taqdirul umri wanda a rayuwar dan adam a duk shekara a daren lailatul qadari ake bata din rayuwar shi gaba daya na wannan shekarar mana duk shekara a jararatul qadari ake bazadin duk abin da zai faru a rayuwarka na wannan shekara din Abdullahi dan Abbas yake cewa hatta wanda zai yi aure da wanda zai mutu da wanda zai arziki da wanda zai je aikin haji a wannan shekara din duk a wannan shekara ake rubutawa yace da abin da zai same ka ma da abin da ba zai same ka ba a wannan shekara ake rubutawa yace dan adam yana tafiya a wannan shekara akwai mala'ikan da yake kula da shi yake kare shi yace idan Allah ya kaddara a rana kaza a lokaci kaza a watan kaza mota za ta kade ka kana cikin tafiya da mota ta taho sai Allah ya ce da mala'ikan nan dan kauce sai mala'ikan ya kauce sai mota ta kade ka idan kuma Allah ya kaddara dama abun ba zai same ka ba sai Allah ya ce mala'ikan nan to kare wannan abun sai mala'ika ya dan jaka sai ga ka koma gefe ba abun da ya same ka to haka Allah yake tsara mutu rayuwa to su waɗannan mala'ikun guda biyu Allah ya halicce su ne kawai saboda addu'a addu'ar daya addu'a ce ga wanda yake bayarwa yake taimakawa suna yi masa addu'a akan albarka ta dukiya da kuma ƙarin dukiya fiye da abin da ya bayar daya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah duk wanda yake bayarwa yake ciyarwa yake miƙawa Allah ka dawo masa da fiye da abin da ya bayar kuma Allah ka sanya masa albarka a ciki ka san yawan dukiya daban albarkar dukiya daban Allah zai iya baka dukiya ya zara albarka ya zama kana da dukiya mai dimbin yawa amma kana kashe wannan dukiya ta hanyar da Allah ba ya so ko kuma kana da dukiya mai yawa amma ka kasa yin abin da zai amfane ka da wannan dukiya duniya da lahirarka ko kuma kana da dukiya mai yawa amma baka da nutsuwa da kwanciyar hankalin cin wannan dukiya babu albarka kenan to shi wannan in kana bayarwa dan Allah sai Allah ya baka dukiya ya dawo maka da abin da ka bayar kuma ya sanya maka albarka a cikin wannan dukiya ya zama duk abin da ka taba sai ganshi yayi albarka duk abin da ka saya yayi albarka duk abin da ka kashe yayi albarka duk abin da ka sayar ka ga albarka me yasa saboda kana bayarwa kenan bayarwa yana da matukar muhimmanci dayan kuma yana addu'a yana cewa wa a'ti mumsikan talafa Allah wanda yake riƙewa mai hannun jarirai wanda baya bayarwa baya miƙawa Allah ka sanya masa asara da halaka da lalacewa a cikin me a cikin dukiyarsa da rayuwarsa idan zaka zama marowaci to zaka abin da zai faru a rayuwarka ka zama marowaci zaka abin da zai faru a rayuwarka shi yasa Allah ya ce
fa amma man a'ta wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
Na'am Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗansu ka'idoji guda biyu a cikin waɗannan ayar ka'ida ta farko ka'ida ta samun sauki da walwala a cikin rayuwa ka'ida ta biyu ka'ida ta shiga matsala da tashin hankali da damuwa a cikin rayuwa to da haka kowa sai ya zaba in kana so rayuwarka ta zama cikin walwala da jin daɗi ga abin da Allah ya gaya mana in kana so ka samu kanka cikin tashin hankali da damuwa ga abin da Allah ya ce Allah ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna duk wanda ya dauki waɗannan matakai guda uku a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a rayuwarsa waɗansu malaman suka ce ya bayar ya ji tsoron Allah a wajen bayarwar ko kuma ya bayar dan Allah kuma ya zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki a rayuwarsa wa saddaqa bil husna ya gaskanta da kalmar la ilaha illallah ko ya yadda da abin da yake gaibu ne kamar aljanna ya yadda cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra wannan zamu saukake masa rayuwarsa ta zama cikin sauki me ake nufi anan ma'ana in ka dauki waɗannan matakan ya zama kullun zaka dinga bayarwa musamman ka bayar inda za a taimakawa addini ko inda za a taimakawa ilimi ko inda za a taimakawa sunna ko ka bayar a gina wata makaranta kamar wannan jami'a din kuma ya zama a rayuwarka kana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka yadda babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah to za ka sauki a rayuwarka sauki rayuwa kala biyu ne akwai sauki na rayuwa na yau da gobe akwai sauki na jin dadi da walwala a cikin zuciya sauki na rayuwa na yau da gobe shine Allah zai saukake maka rayuwarka kaga duk abin da ka tashi zaka yi sai ka yi cikin sauki duk abin da ka tashi zaka sai ga Allah ya baka iko kai wannan sauki a rayuwa kenan ba za ka sha wahala ba sannan sauki na biyu shine sauki na rayuwa a cikin zuciya sai zama rayuwarka babu kunci babu damuwa babu tashin hankali kana jin dadi a ranka me yasa dan kana bayarwa saboda lokacin zan takaita bayani amma ayat tana da bayani mai fadi bangaren nabi Allah ya ce wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wanda yayi ruwa ya hana yaki bayarwa ya karyata kalmar la ilaha illallah wannan zai samu kunci a cikin rayuwa kunci a rayuwarsa yaga duk abin da zai ta sha wahala ba zai iya ba duk abin da ya tausa sai ga yana wahalar da shi amma sai ya ga abokin sa yayi abin cikin sauki kai kuma in ka zo zakai sai ka sha wahala zaka iya yi ko kuma ka samu wahala a cikin zuciyarka kullun kana cikin tashin hankali kullun ka jiran ka ba dadi ga dukiyar ga gidajen ga ayyan amma ka kasa samu kwanci nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka me yasa dan ka zama mahauci wadannan ka'idoji guda biyu ne ko cikin muka dauke su a haka muka zama masu bayarwa Allah zai kawo mana sauki a cikin rayuwa in ka zama marwaci Allah zai mutunta rayuwarka Allah madaukakin sarki ya yalwata mana Allah ya ba mu ikon taimaka wannan jami'a da za a gina wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum na'am.